أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي شين يادامو وانن رانا تلهدي وانده يو 21 ga watan Ramadan. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace da 31 ga watan uku miladiya 2024. Muna cikin suratul Qital, sura ta 47 a jerin gwanin surorin Alqur'ani daga suratul Fatiha. Yau gashi mun tashi aya ta 36, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake sifanta rayuwar duniya a wajen wanda suka fifita ta. Allah ya ce innamal hayatu dunya, kadai ita rayuwa ta kusa, la'ibun wasa ne, wa lahwun da kuma shagala ko sharholiya. Wa in tu'minu, amma idan kuka yi imani, wa tattaku kuka yi taqwa, yu'tikum ujurakum, to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku ladadakinku, wa la yas'alukum amwalakum, kuma ba zai tambaye ku dukiyoyinku ba. In yas'alukumuha, har in Allah ya tambaye ku wannan dukiyoyin, fayuhfikum, ya matsanta muku, ma'ana yana ce a wajen sai kun bayar, tabkhalu za ku yi rowa, wayukhrij adghanakum, sannan miyagun halayenku na zuci su fito sarari. Daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yake mana, kaman yanda mun sha faɗa yau da kullum, duk wani abin da ɗan adam zai yi ta'amuli da shi na yau da kullum, to Allah subhanahu wata'ala zai faɗa maka matsayin wannan abun da irin yanda ya kamata ka mu'amalance shi. In ka karɓi wannan shawarar ta Allah subhanahu wata'ala, kai za ka amfana. In ka yi watsi da ita, kai za ka kwana ciki. Idan muka ce duniya, me ye duniya, sai ka ce shekaru da watanni da satuttuka da awanni da mintuna da kuma daƙiƙoƙi, wannan su ne duniya, kuma da su ne ɗan adam yake faruwa, da su ɗan adam yake ƙarewa. Kuma ita duniyar da su ta faro, kuma ta hanyar su za ta ƙare, kaman yanda ka sani da wuni da kuma dare suna karɓa da kai da ni da mu gaba ɗaya. Duk dabarar ka baka isa ka ce kana cikin wani yanayi wanda ba wuni bane ba dare bane, ba za ka taɓa kubucewa a hannun ɗaya daga cikinsu ba. Ɗayansu zai miƙa ka a wajen wancan, kana cikin gudana a cikinsa, sai kuma ya sake mai da kai wajen wancan. To dole a cikin ɗaya daga cikinsu za ka yi bankwana da duniyan nan, ko ka shirya ko ba ka shirya ba. to Allah subhanahu wataala sai yake fada mana menene duniya dan mu fada ku mu san kuma irin zaman da ya kamata mu yi da ita kun ga sai aka yi mata suna ad-dunya malamai suka ce ko dai saboda abubuwa biyu ko dai saboda ad-dana'a ad-dana'a shine kaskanci da kashi duniya kaskantacciya ce kasashiya ce ko kuma minad dunu saboda kusa ce dab take domin duk abin da kake tare da shi shine makusaci a wajenka to duka duniya kuma ta cika waɗannan sifofin guda biyu na farko kaskantacciya ce dan manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa yana cewa lauka natid dunya tusawi inda Allah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran sharbatama duniya da kimarta ta kai kaman fuffuken sauro a wajen Allah to ba zai shayar da kafiri ko makwarwar ruwa ɗaya ba me wannan hadisi yake nunawa kashin duniya da kaskancin ta bai kai matsayin fuffuken sauro a wajen Allah subhanahu wataala ba kuma duniya makusaciya ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira ku dai yadda halin ku yake magaggauciyan nan makusaciyan nan ita kuke so sai ku yi watsi da ta dindindin ita ce lahira to a wajen malaman balaga suna cewa innama adatu hasrin ce in aka ce kadai an takaice abinda za a faɗa a cikin wannan kalma da aka takaita aka ce innamal hayatud dunya kadai rayuwar duniya to amma sai malamai suke cewa wa hadhal wasfu liman atharaha wannan sifar tana gaskata ga wanda ya zabi duniya kuma ya fifita ta wanda bai zabe ta ba bai fifita ta ba to ba za ta zama da wannan sifar a wajensa ba in kun fahimci wannan magana shine za ka iya cewa ita duniyan nan kamar fatar bahu ce fatar bahu sai abinda mai wannan fatar buhun ya ga dama ya zuba a ciki za ka iya siyo bahuna yan kamfani ɗaya iri ɗaya faɗinsu ɗaya tsawonsu ɗaya ka zo ka sayarwa mutane wancan ƙila ya ci ko wannan bahun da gero wani ya ci ko shi da dawa wani masara wani shinkafa wani ma ya ci ko shi da bola kenan ashe ita duniyan nan yadda take a wajenmu kamar wannan misalin ne haka wuni yake a wajenmu haka nan awa take duk abin da ka ci ko mazubi to shi ne za ka gani a ciki ba zai yiwu ka zo ka ci ko mazubi da yashi ka ajiye kuma gobe ka ce kana so ka ga shinkafa a ciki ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka zo ka ci ko leda da toka ba kuma da safe so kake ka ga suga a ciki ko gishiri ba zai yiwu ba ma'ana abin nan dai da ka zuba shi ne za ka gani to Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa innamal hayatud dunya kadai ita rayuwar duniya la'ibun wa lahwun wasa ne da shagala malamai sun yi kokarin tantance ko bambance tsakanin menene al-la'ibu da kuma al-lahwu wasu suka ce la'ibun bil abdan wa lahwun bil qulub shi wasa da wargi da gabbai ake yin sa shi kuma al-lahwu a zuci yake wasu suka ce wannan shine bambanci tsakanin su wasu suka ce a shi al-la'ibu shine wasan da babu wata riba ta duniya ko ta lahira a ciki yanzu wasan ƙasa da yara suke yi ko su yi yar gala-gala ko su yi wane ne diddai wannan wasan da yara za su yi menene za su mora a duniyance ko a lahirance babu wannan ka zo ka samu yara ko a titi ko a filin wani musamman lokacin damana, wannan yazo ya dan karta waje ya ce gidansa ne, sai ya debo kasa sai ya tashi katanga, sai ga yayi dan daki sai ya rufa yana cewa gidana ne, duk wanda ya taba sai rigima zai shiga wannan gidan, ba zai masa maganin iska ba, ba zai masa maganin ruwa ba, kuma ba zai samu abin da zai masa maganin yunwa a ciki ba, bal da ya ga wani abin tsoro a guje zai bar wannan ya tafi inda maboya take ta sosai, shine gidansu. To wannan shine irin misalin da Allah subhanahu wataala yake wa duniya. To a bisa wannan ma'ana ta farko da na faɗa, kamar da al-Imam Sa'idi a cikin tafsirin sa Taysir al-Karim ar-Rahman ya tafi akan ma'ana ta farko da na faɗa, shine la'ibun bil abdan wa lahwun bil qulub, wasa da gabbai kenan, duk wani dangin wasa wanda za ka yi da gabbanka da kafafuwa ne, kamar a ce bal ko ƙwallon ƙafa ko tseren gudu ko ma dai menene, ko kuma abin da mutum zai yi da hannunsa, kowane iri ne in dai sunansa wasa, to wannan shi ne ake kira al-la'ibu. Shi kuma al-lahwu shi ne duk wani abin da zai ɗauke maka hankali daga barin abin da aka halice ka saboda shi. Dukiyarka tana ciki, ‘ya’yanka suna ciki, matanka suna ciki, gidanka yana ciki, abun hawanka yana ciki, mulkinka yana ciki, duk wani abu da yake na rayuwa, to za a samu allahu a ciki domin zai ɗauke maka hankali. Kun ga ƙissan Annabi Sulaiman alaihi salam, kamar yadda wasu malaman tafsiri suka fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, faƙala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Wasu malaman tafsiri suka fassara cewa Annabi Sulaiman alayhi salam dawakansa ne ake ta fitowa da su daga barga, yana zaune ana ta fitowa da su, ana ta fitowa da su, ana ta fitowa da su, har ya zama rana ta tafi fadawa kuma ta fada bi an kara ba. Tare da cewa malaman tafsiri suka ce shi Annabi Sulaiman alayhi salam a nan ba wai kawai launin dawakan yake burge shi ba, a'a, matsayin dawakan na jihadi fi sabilillah, wannan shi ne abin da yake ɗauka hankalinsa, yana ganin akwai wani tanadi na taimakon addini. To amma ko ma menene, akwai abin da yafi wannan muhimmanci, shi ne sallar da za a yi a wannan lokacin. To amma dai ta ɗauke masa hankali a daidai wannan lokaci. To sai malamai suka ce abin da yasa aka ambaci duniya da wannan sifofin guda biyu, ko dai idan mun ce al-la'ibu wasa wanda yake na gabbai, in muka ce la'ibun bil abdan, to duk inda za ka je ka yi wargi na ƙafa ko na hannu, kai ka san wannan wurin ba wajen kwananka bane ba, duda dai ka ɗauka wani abu ne na wucin gadi wanda idan ka tashi daga wannan wasa ko da dare ko da rana za ka koma makwancinka ko gidanka na mallakarka ko kuma masauki. Haka ne ko ba haka ba ne? Ba na ji akwai ɗan bal wanda yake kwana a filin bal, komai dare aka yi bal ɗin da aka tashi zai je koma masaukinsa, ashe kenan dai wannan wurin wasan ba nan ne makwanci na dindindin ba. Sannan an ambaci duniya da sunan allahu, abu wanda yake mai shagaltarwa, duk wannan abubuwan da zai shagaltar da kai. Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna, dukiyoyinku da ‘ya’yanku jaraba ku Allah subhanahu wa ta’ala yake yi da su. To dukkan abin da zai ɗauke maka hankali, ‘ya’yanka ne, matanka ne, dukiyarka ce, masaukinka ne, ma'ana gidanka ne, abin hawanka ne, wani matsayi ne da Allah zai baka, to kana nan kana ta yaudaruwa da shi, kana ta yaudaruwa da shi, ba za ka yi aune ba, kawai sai ka ji mala’ika ya zo ya ɗauke ranka. Sai me, sai ka je ka a cikin kabari kai da suwa kai kadai, ba matan, ba ‘ya’yan, ba dukiyar, ba matsayin, ba dukkan abin da ya ɗauke maka hankali. To hakanan su yara wanda za su dauke maka hankali a wancan wasan da suke kamar da ne misali na wannan gidan kasa da waye su ma duk sun gama wannan rigimar sai su tashi kowa sai ya koma gidansa ba zai tafi da wannan abubuwan ba to kenan wannan ashe shine misalin duniya amma gawa ga wanda ya fifita ta wa illa ita duniyar nan a cikin ta ake neman rahmar Allah a cikin ta ake neman aljanna a cikin ta ake samun yardar Allah ga wanda ya dauki wannan layin a cikin ta fushin Allah yake kasancewa ga wanda ya dauki wancan layin to kenan aka ce innamal hayatud dunya aka takaita ta aka nuna kadai rayuwar duniya anan ana magana da agalabiya ana magana da mafi yawan mutane ne na tabbatar ba wai a cikin waɗanda ba musulmi ba a cikin mu musulmin mutumin da yake amfani da lokacinsa irin yadda ya kamata ya ci gajiyar lokaci ba zai bari mafi yawan lokacinsa ya tafi a banza ba wallahi idan ka sami biyar a cikin ɗari ka samu da yawa wanda zai kiyaye lokacinsa ba zai bari ya tafi a banza ba imma dai yana wani abu da zai amfana a duniya ko kuma abin da zai amfana a lahira wallahi in ka samu biyar a cikin ɗari wanda haka rayuwarsu take digun da'ima to ka samu da yawa kila za ka iya samun wani in ya dan fadaka ya dan tuna to zai dan kula da lokaci wallahi wuni ɗaya wuni biyu to shikenan kila wa'azi ya ji to wa'azin yanzu ya sane wa'azin yanzu ya yi sanyi to kuma sai ya koma gidansa na da na shagala da wasa da lokaci da kuma ɓata lokaci to wannan shi ne al'adar ɗan adam a mafi yawan lokutansa kada ka tafi da nisa don Allah ka tambaye kanka wannan wuni na yau kadai inda za ka lissafa awannin tun daga fitowar alfijiri zuwa yanzu inda za ka lissafa awa goma lafiyayya ko kuma ka ce ma awa takwas don Allah awa nawa ce kake ji ka zuba abubuwan da za ka yi farin cikin ganin su gobe alkiyama a cikin awa takwas ƙarshe sai ka samu biyar ta zurare wanda ba za ka samu wani abin da zai faranta ma gobe alkiyama ba to wannan ana maganan a cikin musulmi to ina ga wanda kuma damar shi ba musulunci yake ba to wannan bayani da Allah ya mana kamar na faɗa wallahi gata ne Allah ya mana domin mu faɗaka kada wannan sifar ta duniya ya zama a kanta muka tafi sai Allah ya nuna mana maganin waccan shagala da waccan wasan sai ya ce wa in tu'minu wa tattaqu idan kuka yi imani kuma kuka yi takawa to anan sai mu ce ɗayan biyu ko dai wanda bai yi imanin ba yu'minu ibtida'an shikenan yanzu ya fara imani wanda kuma yake da imanin an ya duma alai ya tabbata akan sattutur kuma na sha faɗa mana kullum muka yi magana imani ka kalle shi da waɗannan ginshiƙai nasa guda shida ka jinjini kanka ya waɗannan rukunnan imani suke a wajenka to in kuka yi imani wa tattaku kuka lizimta akan taqawa taqawan nan mun sha bayanin ta imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi aikata umarni da kuma nisantar hane-hane to in mutum ya dauki wannan gwadabin guda biyu to insha Allah ta'ala yayi sallama da shiga a cikin wa'ancan sifofin guda biyu ko dai allaibu ko kuma ainihin allahu wala Allah mu ce shi imani sosai shi ne zai hana maka allaibu taqwa ta hana maka allahu domin attaqwa habuna kamar yadda hadisi ya nuna taqwa a cikin zuciya take duk da imani shi ma a zuciya yake to zaka ce kuma ai allahu dama shi a zuciya yake domin shagala zuciya ce take shagala zuciya ce take ramkana sharholiya a cikin zuciya take kenan kaman ana so a nuna mana abinda zai yi gogayya yayi muqawama da waccan shagala da wancan wargin shine al-imanu bit-taqwa wat-taqwa al-imanu wat-taqwa imani da takawa sune maganin dukkan wannan abubuwan in Allah ya azurta mutum da su Allah ka azurta mu da su to Allah sai ce in kun yi wannan yu'tikum ujurakum to Allah subhanahu wataala zai ba ku ladaddakin ku wala yasalkum amwalakum kuma ba zai tambaye ku dukiyoyin ku ba to wannan aya a zahiri sai muga cewa to ai kaman ta ci karo da wasu ayoyi domin a cikin wannan jerin ayoyin za mu ga aya da za ta biyo mai bi ma wannan ha antum ha wala itud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal kaga a zahiri kaman an tambaye mutum dukiyarsa an ce bayar nan kuma Allah ya ce wala yasalkum amwalakum kuma Allah ba zai tambaye ku dukiyoyin ku ba a wata ayar manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wani ne zai ba Allah rance kyakkyawar rance kaga a zahiri sai kaga kaman an tambaye mutum dukiyarsa nan kuma an ce wala yasalkum amwalakum Allah ba zai taba tambaye ku dukiyoyin ku ba to babu cin karo tsakanin wannan aya da sauran ayoyi malamai sun ambaci fuskoki akalla guda uku ko dai wala yasalkum amwalakum Allah subhanahu wataala ba zai tambaye ku dukiyoyin ku gabaki ɗaya ba duk abin da Allah zai ce kai ko na wajibi ko na mustahabbi to za ka ga cewa nuzurun qalil dan abin da bai taka kara ya karya ba ne dan abin da bai ja abawa ya tsinka ba ne yanzu ka dauki zakka da mutum zai fitar idan kana da miliyan 40 nawa ne zakkar mutum miliyan 1 ai kudin har zaka gode ma Allah subhanahu wataala mai miliyan 1 a cikin miliyan 40 ai ya kamata mutum ya gode ma Allah ya bada shi ba tare da wata damuwa a cikin zuciya ba kenan Allah ba zai tambaye ku waɗansu dukiyoyi masu nauyi wanda za ku kasa bayarwa ba ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wala yasalkum amwalakum Allah ba zai tambaye ku wata dukiyar ku dan amfaninsa ba duk abin da Allah sai ku yi da dukiya Allah ba zai taba amfana da wannan abin ba ku ne amfanin zai dawo gare ku yanzu in mutum yana da hankali ka fito kana jin yunwa da kudinka sai kaga abincin sayarwa an kasa misali an ce 200 kuma na 200 zai ishe ka sai ka dauko 200 sai ka siya sai ka cinye don Allah in kana da hankali za ka tafi kana cewa an cuce ka an ɓace ma 200 waye ci 200 kai ka ci kayanka to ashe kenan yanzu wannan 200 ba mai shi kayan sayarwar ta fara yi wa amfani ba kai ne lambar farko da ta yi wa amfani har in ta masa amfani to kai ta so mai yi wa amfani tabbas zai yi murna a matsayinsa na mai sana'a ya zo da abin sayarwa ya sayar to amma kai ka fi shi murna domin yanzu kai ido an rufe abinci kake nema don ba za ka sa 200 ka tauna ka haɗiye ba ma'ana ta biyu kenan ko kuma ma'ana ta uku wala yasalkum amwalakum Allah fa bai taba tambaya ku wata dukiyar da za ku ce kun cancance ta mallaka ku ba aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku yi imani da Allah da manzo ku ciyar da abin da Allah ya sanya ku halifofi ƴan tsaron shago akai duk dukiyar da Allah zai baka sunan ka dan tsaron kanti sunan ka dan tsaron shago ba taka bace ba abinda kuma zai nuna ba taka bace ba in Allah ya ga dama zai iya karbe tagga baki daya zaka je kai kara akwai kotun da zaka kai Allah ka ce ya kwace ma kudi fa sannan Allah subhanahu wataala sai ya dauke ka kai din ma ka tokan ka tafi ba ko kwabo ashe wannan yaron dukiyar ba taka bace ba to a bisa wannan fuskar wala yasalkum amwalakum Allah ba zai taba tambaye ku wata dukiya wadda mallakar ku bace ba da kai da kaya mallakar wuya ne duk abinda ka mallaka mulkin Allah ne kuma inda za a nuna maka mulkin Allah ne akwai ran da za a neme ka kai mai kayan a rasa ko da kai da kayan gabaki daya inna nahnu narisu al-ardha wa man 'alayha mu muke gaje kasa da abinda yake kanta gabaki daya wa nahnu al-warithun mu ne magada na hakika domin in kai ka ci gadan mahaifinka naka dan ya ci gadan ka nasa dan ya ci gadan sa to akwai inda za a je tika tika tik duk wannan kayan gadan kuma sun koma ga Allah gabaki daya ashe ki Allah shine al-malikul haqiqi Allah shine mai mallaka ta hakika to Allah subhanahu wataala sai ke cewa wala yasalkum amwalakum Allah subhanahu wataala bai zai tambaye ku ko dai duke ku gabaki daya ba bayan Allah ku duba gatan da Allah yi mana banu isra'il malaman tarihi suka ce zakkasu shine fulufin dukiya yanzu a wajen banu isra'ila idan kana da miliyan 30 zakkar ka miliyan 10 aiko akwai aiki in a yanzu wallahi akwai wanda yake gaya mu mai kudi ne ya sanya su lissafi tun shekaru da dama suka lissafa tun kudi na wani abu suka ce to Alhaji zakkarka in ban manta ba 350 dan a lokacin 1000 ma to dubun ce ta gaske yace nawa aka ce 350 sai sai yo kare mutane za a yi an fasa wa yake fada bawa Allah yake fada bawa tunda Allah shi ce a fitar da zakka to yanzu wannan a 40 ne a bada daya irin wannan dan Allah ka ce ya kasa uku ya bada so sai dai irin da zai yayi da ridda amma dai ka ce ya kasa uku ya bada daya wanda bai iya kasawa 40 ya bada daya ba fada min yadda zai iya kasawa uku ya bada daya ba zai iya ba to mu wannan al'umma sai Allah ya mana jin kai ya zama 40 zaka kasa ka bayar da daya idan dukiya ce kayan noma ka kasa 10 ka bayar da daya in ma noman rani ne kasa 20 ka bayar da daya wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana saboda haka Allah bai tambaye mu ko dai gabaki daya dukiyar mu ba ko kuma in ma ya tambaye mu amfanin kanmu ne ba amfanin Allah subhanahu wataala ba ko kuma dukiyar ma gabaki daya al-malu malullah dukiya ta Allah ce subhanahu wataala Allah shi ya san halin da yace wala yasalkum amwalakum sai yace in yasalkumuha har in Allah ya tambaye ku dukiyar nan ko dai aka ce ka bayar da ita gabaki daya ko ku wani kaso mai tsoka da yawa sosai fayyufikum kuma Allah ya nace ya matsanta yace sai kun bayar abinda zai biyo baya tabkhalu ruwa za ku yi in kuka yi ruwar wayukhrij adghanakum to anan wannan ruwar ko kuma Allah subhanahu wataala zai fitar da miyagun halayenku wato baka san waye dan adam ba sai maganan kudi tagitta sai maganan kudi taratsa to lokacin zaka san wane ne dan adam akwai wanda yake iya haukacewa saboda kuɗi lokaci ɗaya malaman psychology suna cewa wai duk inda mutum goma yake to za a samu tababbe mutum ɗaya amma ba za ka iya ganewa ba sai tsananin ɓacin rai ya same shi to lokacin za ka gane kuma wallahi yana faruwa akwai wanda yake ba da labarin akwai ɗan kasuwar da ya kasa biyan harajin kasuwa na kusan shekara 2 an yi wonin ya kasa to kawai ran nan ma'aikata suka zo aka fara fito da kayansa wallahi ce nan take sai haukace hauka tubura aka ce to wannan sai dai gidan mahaukata to an rike shi sai wasu kai shawara ta to gaskiya abin da ya kamata tunda dai dan gwanmu ne yanzu ayi karo a biya masa wayancan sannan a biya masa na shekara mai zuwa sai a kunnansa ba sai ga mutum sumul ba kalau ya miƙe to ma'ana kenan kaga wacce magana akwai kanshin gaskiya
cewa akwai wanda idan damuwa ta same shi zai iya hauka cewa ai shi ya sanya ma addinin musulunci daga cikin tausayin da ya mana ya nuna cewa sakin aure bai tabbata ba a wajen al-igla kulle wacce ne ba ga magarin bacin rai ba dan akwai wanda ya tabbatawa wa mallan na saki mata ta amma rai na a bace to akwai wanda ya taba sakin mata sa ana wasa ana dariya ai duk wanda ya saki mata sa bacin rai ne amma wani bacin ran shine shari'a take magana bacin rai na kwakwalwarka ta kulle da takobi da sanda duk zaka iya kamawa da dabino da garwashin wuta duk ɗaya ne wajenka da namiji da mace baka bambancewa to shine in kai saki a wannan lokacin bai yi ba dan kai dan kware-kware mahaukaci ne shi ko mahaukaci ba alƙalami a kansa ina fata mun gane to Allah subhanahu wataala saboda ya san dan adam da dukiya sai yace in yas'alukumuha har in Allah ya tambaye ku wannan dukiyoyin kuma yace lalle sai kun bayar to kai sai za ku yi ruwa kuma mugun halin ku ya fito shi ya sanya wani mai hikima yake cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah fushi yake idan baka tambaye shi ba saboda shine mawadaci wadata mutlaqa Allah yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuni walyu'minu bi la'allahum yarshudun shi Allah shine yake cewa ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yace ku tambaye ni in amsa muku ya inganta a hadisi duk lokacin da fulufin karshe ya zo na kowane dare Allah zai zo sama ta kusa yana cewa wa zai kiraye ni na amsa masa wa zai tambaye ni na bashi wa zai nemi gafarata na gafarta masa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n kullun Allah a cikin bayarwa da ainihin hanawa daukakawa kaskantarwa kullun kowa tambayar Allah yake to ina tabbatar maka wannan sifar ko a ita aka ce Allah ya bambanta da bayi to kai ka san bambanci ya kai bambanci na taba fada cewa har yanzu ni dai ban taba jin mai kudi wanda ya gawurta ta kudi yace iya familin sa dangin sa na jini kadai banda sauran mutanen gari kowa yazo duk bukata sai fada ai masa kun taba ji ni dai ban taba ji ba a ce wani mai kudi wanda kudin sun kai kudi yace dangin sa kai yace na bangaren uba ma banda na bangaren uwa ko yace na bangaren uwa banda na uba ke bance dai kai yace ma iya wanda suka hada kakanni kaka na daya na biyu to wannan ya datse duk mai bukata kowace iri yazo ai masa kun taba ji ba wanda ya isa kuma wallahi bukatar ko ta sati guda dan wani idan yazo ya kallamo sai ce to banda irin wannan banda irin wannan to ashe kaga bai isa ba ne shi ko Allah sai yake ku roke ni na baku saboda shi ne mai wadata mutlaka wadda ba ta da iyaka ba ta da haddi ba ta da wani geji Allah shi kadai ya sani to shi yasa wacce yake cewa Allah fushi yake idan baka tambaye shi ba shi yasa ce innal ladina yastakbiruna an ibadati duk wanda zai yi taurin kai ya girman kai yace shi ba zai roki Allah ba to ya nuna shi ma sifa gare shi irin ta Allah akwai wanda saboda wauta zaka ji yace ai shi yanzu wallahi ya ma dade bai roki Allah ya bashi kaza ba wannan jahilcin ka ne wautar ka ce kuma wannan zai kai ka wani matsayi mara kyau domin shi Allah so yake kullun ka nuna kai kasashe ne kai mabukaci ne shine mai wadata wani yake cewa walau su'ila wannan baiti yake cewa wa bunayyu adama shi kwadan adam hina yus'alu yaghdabu yayin da ake tambaye sa fushi yake don Allah ka gwada daga yau don ka san gaskiya abin da ke fada ba ka je ka samu wani mai kudi ku gaisa yana tawalwala ka ce wallahi Alhaji abin da ya kawo ni babu abinci na zo a taimaka min da kayan abinci da ɗan abinci fa ne to matakin farko kunu zai sha nan take ba sai an yi nisa ba kuma duk kuɗinsa zai sha kunu ya dan nisa ce to je ga za mu duba karshe in kai sa baka kwano biyar goma ko mu ce bahu biyu da dubu dari misali to je kai yanzu yau ka je an baka ma bahu ɗaya da dubu goma ko ma gobe ko kuma bayan sati ɗaya ka ce wala alaji shinkafan nan ta ƙare dan kuɗin ce fanan nan ya ƙare shi ne na dawo sai ce kenan guna kaina za ka ƙare ko ni kaɗai ne mai kuɗi abin da zai faɗa ba kenan wallahi kuma ko ɗan uwanka ne sai ka ga ɓacin ransa ka dai tambaye shi yau ya baka gobe ka dawo to ƙarshe ƙila in ta waya ka kira shi kai masa wannan bayanin ya ɗaga to sake kiransa gobe ko jibi ka ga in zai ɗaga wayar in ma ga miss call ɗinka ɗari ba zai biyo ba kawai ɗan ɗora nauyi ne kayan nauyi ne ɗan adam kenan gaziyawa zai yi shi yasa wani ke cewa walau su'ilan nasu turaba la'aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u turbaya wannan da zaka ce ma dan adam dan Allah ba ni kasan nan to in ya diba ya baka an jima ka sake dawo ka ce dan Allah ba ni kasan nan to in ya daure ya baka in ka zo karo na uku sai ya ce wai kai ba za ka yi diba bane da kanka ka diba ga sanan wallahi sai ya kosa to shi yasa manzo alaihi salatu wassalam dan mu zauna lafiya sai ya dora mu akan wani hadisi wanda wannan hadisi in ka dabbaka shi ka zauna lafiya yace izhad fi dunya yuhibbuka Allah kai tsantseni a duniya Allah zai so ka wazhad fi ma inda nasi yuhibbuka nas kuma kai tsantsenin abinda yake hannun mutane mutane za su so ka in ya ga dama ya baka ka karba ka yi godiya in bai bayar ba kakka tambaye shi to wallahi kayi mutunci kuma ka zauna lafiya kuma duk inda ya ganka ya ga mutum dattijo mai kamala amma dai ka je yau kai wallahi wani ko bayan shekara ka sake zuwa da irin wannan bukatar ko samun saya da du'a kan nada to ba lalle maka irin abin da ya maka a bara ba in dai kai ka tambaya in radin kansa ne zai iya yi maka wani abu a yau gobe ya maka ninkin sa wannan shi ya gana ma amma har in kai zaka tambaye shi to ina tabbatar maka zaka samu kaskanci shi yasa manzo alaihi salam dan ya nuna mana wato ainifin tsayuwa da kafafuwa yace al yadul uliya khairun wa habu ila Allah min yadi sufla hannu na sama ma'ana mai bayarwa shi yafi alkhairi a wajen Allah sama da hannun kasa shine al yadul uliya hiya al mu'tiya hannun sama shine mai bayarwa wa sufla hiya al akhidha na kasa kuma shine mai karba ma'ana kada ya zamo kai kullun kaman ganyen rogo hannunka hatu 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 a'a in ka samu to kai ma wata nan ka zama kana daga cikin al-yadul uliya wani shi kullun abin da ya sani man an wahat kuma hadisi ya ce Allah yana kyamar wannan man an wahat rowa da kuma roko kai zaka so a baka kai kuma ainihin ba zaka bayar ba yan go wannan gaba tana nuna mana dan adam ba zai juri cewa kawo kawo ba wannan koda a wajen mahaliccinsa kun ga ai Allah yana magana akan kansa in yas'alukum ha shi Allah da kansa in Allah zai tambaye ku dukiyar ku a faɗi wani kaso mai yawa a ce ka bayar gobe ma a ce ka bayar kuma Allah ya nace sai an yin to dan adam rowa zai yi ma Allah subhanahu wataala kuma daga nan mugun halin dan adam zai bayyana kafin wannan kila ba a san cewa na kirki ne ko ba na kirki ba ba a san cewa mai halin karmici bane ko ba mai halin karmici ba to amma irin wannan jarabawar sai ta fito da kai a rana a ganka Allah ka ba mu ikoncin jarabawa ana yake ta innamal hayatud dunya yace kadai ita rayuwar duniya ayil nishtigalu biha shine shagaltuwa da ita la'ibun wa lahun wasani da kuma rakkana da sharholiya ai batilun wa gurur wato ainihin barna ce kuma rudu ne ko kuma ruduwa wa in tu'minu billah yace amma idan kuka yi imani da Allah ala annahu huwa alladhi yamliku al-mauta wal haya cewa shi ne ya mallaki rayuwa da mutuwa وهذا شيء كدي وتتقوا كوكي تقوا شيني تمتثلوا أوامره وكأيكة أمر تنسى وتجتنبوا نواهيه كمكوك النيسا انتهى ننسى يؤتكم أجوركم فألا زيبوا لا تدكم لطاعتكم قبيئي الدقوك أيوة ثواب هذا كما ساكمكم ثيثي وهي جواب الشر تولن شيني جوابي نشرقي ولا يسألكم أموالكم كما ألا بزيتا بيكو دوكي وينكبا زيادة على الزكاة المفروضة آلي أكل زكاة أكفر لنتا الداخل في قوله وشقاء سيفة السيتي وتتقو دومن بالتنا لبسكين تكوا إن يسألكموها هر إلا ألا زيتا بيكو وننجوكيا فيغفكم شيني يبالك في طلبها ألا يكيمتقا أوجن نيمان سيكون باير يتي أطف على الشرط وتعطفي لأكم وانتن شرطي إن يسألكموها ويوفقكم سيتي وجواب الشرط جواب من الشرط تبخلوا ذاك يلوى ويخرج كما ألا زي فتر بالبخل تهير ونروى أضغانكم وتعرف مياه كم هذا ينكو سيتي أحقادكم وتعرف كم قدروا ينكو وبغضكم لدين الإسلام لكم كندك مع الدين المسلم أي من حيث محبة الأموال سبوة سلن صندوكيوي بالزب اللج والطبيعة أبن لزمو أنجين دان أدم أن أبي أن تدشي سيمان يتي ومن نوزئ في حبيبه دوان لزمو أنجا إن جادشي أتكن أبن ديكي سو ظهرت قويته تو أبن ديكي تتلع زوتي سزي بينا التي كان يسرها ود يضم أين بين ينا قويوا يتي ثم نبههم تعالى سنع الله سيف لكدسو على أجزهم أبسا قدي ورسو ليجبروا من كسر منها دومين يزمسون قرب فأبن ديكري سدور أبن ديكري منهم دقا قريس فقال سي الله يتي أننا من لوكة ذا مضيع نن abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ba mu lada abinda muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din
yana ba da tabbatar cewa idan mutum yana tsara za ta iya sanna kuma za ta iya azumi da dukkan abin da ya wadata za ta yi amma banda abin da ya shafi imani shi a tsara ba da tabbata ga mahukunta domin wani tabbata ta yi nisa a gurbin kuwa mata na wannan kuwa
to kaman yanda kuke ji shi a kuskuren da ya sai yace wani malami wai ya ji wani malami da cewa kai ka ji wani dan tsine ko dan kala kato abinda ya kamata ka ce kenan yawa wannan fatawa ce ta yan tsine dan kala kato wai ce wai ki yaji wani malami wato ana zaluntar malinta sai kaga boka ma malami dan tsukko malami kowa dai malami malami wai yaji wani malami yana cewa in mace tana jinin al'ada za ta iya ci gaba da sallah za ta yi azumi to wannan tatsiniya ce aqida ce ta yan kalakato kuma gaskiya ina ba masarauta shawara tunda alhamdulillah kaman yanda mai karanta tambaya ya ce an rubuta sunan unguwar kuma ya boye gare da ya boye to ina ba masarauta shawara wannan dan kalakatan ko dan tsinin abibiye shi a san a ina yake dan kuma kaman yanda ake fada fatawar ta yi fadi a unguwar dama kuma zaka ga mutane wato abin takeici harawa ba ta kaye da su sai yaryade fatawa ta malaman kwarai ba sa damuwa da ita sai wanda suke ainihin karkatattu to saboda haka abinda nake ba masarauta da ma hukuma shawara wannan ake raye shi a samu malamai su zaunar da shi na tabbatar da cewa duk mutumin da ya yarda da hadisan manzo alaihi salam ba zai wannan ba tunda hadisan manzo alaihi salam sun tabbatar da cewa mace ba za ta yi sallah ba lokacin take jinin al'ada ko kuma ainihin azumi. Lokacin da manzo alaihi salam yake cewa ban taba ganin naqisatu aqalin wadini da suka fi rinjaye wato ainihin masu tsannin hankali ba kamar mata, manzo Allah yake cewa masu tauyayyen addini da tauyayyen hankali, ya ambaci mata da wannan sifar. Sai wani sahabi ya ce, ya ma'aikin Allah, wani irin tauyayyen addini mata suke da shi? Sai manzo Allah yake cewa, ashe ba su kasance ba ba sa sallah ba sa azumi in suna jinin al'ada? Wannan tawaya ce ta fuskar addini. Ashe shaidar mace biyu ba ita ce a matsayin shaidar namiji ɗaya ba? Wannan kaga shaida ce ta raunin hankali. Sannan akwai hadithin Bukhari da Muslim wanda wata mata take tambayar Nana Aisha, take cewa me yasa mata suke rama azumi da suka sha lokacin jinin al'ada amma ba sa rama sallah? Sannan Aisha take cewa a haruriyatun anti, ke yar kalakato ce? Ai, wannan yana faruwa a gunmu tattare da lokacin da muke tare da manzo alaihi salam, sai ya umarce mu murama azumi bai sa murama sallah. Mai hadisi yake nuna mana ba sa yin sallah ba sa yin azumi lokacin jinin al'ada, don gashi manzo Allah ya ce su rama bayan sun samu tsarki. Wannan shi nuna ashe ba su yi ba. To, irin wannan hadisan ba iyakar su kenan ba, da suka nuna cewa mace ba ta yin azumi ba ta yin sallah a lokacin da ainihin take jinin al'ada. To, amma su ƴan tatsine ƴan kalakato, hujjar su Qur'ani bai ambaci hana sallah ko hana azumi ba, kawai Allah cewa yayi wa yas'alunaka anil mahidhi qul huwa adhar, suna tambayar ka dangane da jinin al'ada, ka ce musu kazanta ce da tini. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi, kunne sanci mata a lokacin jinin al'ada, wala taqrabuhunna, kada ku kusace su ta yadhurna har sai sun yi tsarki. Suka ce, to kenan Qur'ani kawai abin da yace kada a sadu da su, kada a kusace su lokacin jinin al'ada, amma ba ambaci sallah ko azumi ba. Wannan hatsari ne rawar irin waɗannan mutanen a cikin al'umma. Kamar yadda na faɗa a wata munasaba, akwai lokacin da aka samu irin wannan dan tatsina dan kalakatan a wata jiha daga cikin jihohi. Na faɗa muku wannan kila a satin nan ma, Malam Abdul Wahhab shi aka gayyata akan da Allah a zo a zauna da wannan, ni ya wakilta. Muka je muka sa wannan dan kalakatan gaba hidda muka kai shi bango, muka yi masa tambayoyi a cikin ayoyin Qur'anin ya kawo ma'anarsa a Qur'anin babu. Shi da kansa yace, to yanzu dai ya yadda gaskiya karancin ilimi yake damun sa. Abin sha'awa, daraktan SS na wannan jihar yace, to in dai karancin ilimi yake damun ka, mu mun dauki nauyin transportation ɗinka duk inda zaka je neman ilimi. Dai daga cikin malaman da aka zauna yace, to mu kuma zamu samu maka gurbin karatu kai karatu. To kaga wannan alhamdulillah an taimaki rayuwarsa. So irin waɗannan mutanen kuma, dan Allah ina ba ku shawara, duk inda kuka samu labarin irin waɗannan bata garin, to kada ku yi ƙasa a gwiwa, a sanar da masarauta, a sanar da hukumar hizba, za a ɗauki mataki insha Allah na magance irin wannan abubuwa. Muna fata Allah ya shiryar da shi da makamantansa. Hadithin tambayar da yake, wai hadithi yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka a sama ta kusa a duk lokacin fitowar alfijiri. To, wai alfijirin as-sadiq ko al-kadhib? Hadithi ba alfijiri yace ba. Hina yabqa thuluthul laylil akhir, yayin da kashi ɗaya akan ukun dare ya kasance. Saboda haka ba maganan alfijiri a cikin wannan hadithi, ya kamata ka fahimci wannan. Kuma bil munasaba, wato irin waɗannan hadithan aqidan ahlus sunna dole ka tabbatar da su ba tare da binciken ya kaifiya take ba. Yanzu akwai masu rubabbun kwakwale wanda suke kokarin sifanta Allah da sifa ta dan adam, sai su ce, to ai idan aka ce Allah yana sauka sulusin dare na ƙarshe, to sulusin daren wata ƙasa? Ai, shi sulusin dare suna ya tara wata kasar in sulusin dare ne to a daidai lokacin kuma wata kasar rana ce wata kasar faduwar rana wata ma'ana su a tasu tunanin tunda shi irin tasa sifar ba zai iya sifantuwa da abinda zai kasance wato zai iya rarrabuwa ba sai dai abu falan daya to haka yake ba Allah hukunci wannan kuma daidai bane ba kun ga wani da ya tambayi Imam Malik Ar-Rahman al-Arsh istawa kaifa istawa Allah ya ce ya daidaita saman al-Arsh to ya daidaita Imam Malik da ya sunku ya har sai da gumi yake to masa saboda nauyin tambayar sai ya ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun was'alu anhu bid'a idan aka ce istiwa'i duk wanda ya san larabci ya san abin da ake nufi amma ya yake wannan ba wanda ya sani sai Allah kuma tambayan akan wannan bid'a ce sai ce ai waje da wannan mutum to irin waɗannan abubuwa da Allah zai sifanta kansa da su duk wani ahlu sunna mutumin kirki ya yarda duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi to amma kaifiyar yadda baka sanya zatin Allah yake ba to ba za ka san inda kaifiyar take ba shi yasa wani malamin sunna yake cewa idan Allah ya faɗi wata sifa tasa yace yana da kaza ko yana yin kaza sai wani yazo shi bai yadda bai ce to sai ka faɗa masa yadda kaza yake to tambayar da zaka yi masa sai ka ce to ka yadda Allah yana da zati dole yace Allah yana da zati sai ka ce to faɗa min yadda zatin Allah yake in ka faɗa min yadda yake ni kuma zan faɗa ma wancan abu zai ce maka bai sani ba to ni ma haka Allah ya dace da mu wato masu irin wannan tambayoyin sai ce ko ba sa zuwa karatutukan da ake tambaya yake mutum ne misali ya zo sallar isha'i ya samu raka'o'i biyun karshe fatiha fatiha a boye to idan ya tashi ya zai ciko wa'anne zai ciko ni dai na tabbatar wannan sau shurin masaki ya amsa wannan tambayoyin sabanin malamai ne mafi yawan malamai suna cewa abinda ka samu shine na farkon ka tunda ai kaga sai da kai kabbara harama da zaka shiga yaushe ake kabbara harama tsakiyar sallah ko karshe ko farko farko kenan tunda kai kabbara harama yanzu ka shiga sallah to wannan biyun da ka samu fatiha fatiha a boye sune na farkon ka wanne ne na karshen ka fatiha fatiha kuma a boye shine abinda zaka yi abinda yasa su malikawa suka tafi akan cewa hadithu yace ma adrakum fasallu wa ma fatakum faqadu to duk in ka bi alqur'ani da hadithi kalman qaza ba ta nufin ramawa abinda take nufi cikawa Allah ce fa idza qadaytum manasikakum kaga ba in kun ramo aikin hajjin ku ba in kun cika aikin hajjin ku fa idza qudiyatis salatu idan an kammala sallah kenan abinda ya tsaye muku sai ku kammalo wannan shine fatawa mafi dacewa ma'ana duk abinda ka samu shine na farkon ka saboda haka kai kuma ka san na farko a wajen ka ka'ida in kai kadai zaka yi ko kuma ka samu cikakken sallah shine fatiha da sura fatiha da sura a farko sannan fatiha fatiha a karshe amin ita ma da irin waccan ce duk wanda yake zuwa karatu shi ma ya shaji cewa dan tambayar da yake wai mutumin da yayi mafarki yana azumi maniyin sai fita ya matsayin azuminsa kalau yake bashi da wata matsala azuminsa yana nan bashi da wata matsala wai a ƙarshe kuma yake cewa a yi masa addu'a yana istimna'i shine mutum ya dinga fitar da maniyinsa ta wata dabara ko ta hikima. Gaskiyar lamari da yawa daga cikin malami sun ce istimra'i haramun ne, haramun ne saboda dalilai na ainihin alqur'ani da ma abin da ya shafi wato kiwon lafiya. Allah subhanahu wataala da yace walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sai Allah ya ce faman yabtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Ana bayani akan sifofin bayi na kwarai masu cikakken imani wanda za su ci nasara. To sai aka ce masu kare farjojinsu, ma'ana ba zai je ya sadu da wata mata ba sai dai matarsa ta aure, ko kuma in lokacin da ake da bayi ne bai wasa, in wannan ne babu abin zargi. Allah sai ce faman nibtaga wara a zalika, duk wanda ya nemi abin da ba wannan ba, to kenan fitar da mani ba ta wannan biyun ba ya zama wara a zalika. Abin da malamai suka togace kamar Shafi'iyya cewa in har rashin fitar da mani zai bayu zuwa ga nakasarsa ko cutuwarsa, to yadda ka san cin mushe ba halal ba ne, amma ka ci don kar ka mutu, to shi ma aka ba shi wannan damar. Akwai wata cuta sunanta ashabak, shabak shi ne tsananin cutar sha'awa. Wancan sahabi da ya zo yake cewa halaktu halaktu, ya ma'aikin Allah na halaka na sadu da matata da rana ana azumi, kun ga manzo alaihi salam da yace to zai yi azumi 60, yace to akwai abin da ya jawo masa wannan in ba azumin ba, shi wannan shabar idan wannan sha'awar ta motso in ba ne mutum bai fita ma tsagewa a zakarin sa yake. To in mutum yana da irin wannan laluran yadda cin mushe bai halatta ba sai dan kar a mutu, to istimna'i ya halatta gare shi domin kare lafiyarsa kada ya nakasa ko ya samu ainihin wata matsala. Masana lafiya suna cewa duk mutumin da yake istimna'i yana samun raunin kwakwalwa, yana samun raunin ji, yana samun raunin gani, kuma in ya dade yana wannan ko bayan yayin aure ƴaƴan da zai haifa za su dinga samun raunin gabbai, raunin kwakwalwa, raunin gani, raunin ji. Kaga wannan musibar ta isa. Kuma in zaka tambayi mutumin da yake wannan in zai faɗa ma gaskiya rikitaccen tunani gare shi, tunaninsa har gitsewa yake. So abinda zan faɗa maka, akwai waccan addu'a ya nemi a faɗa masa addu'a. Akwai wancan matashi wanda ya zo gade gade da rana yake cewa ya ma'aikin Allah kai man izini in je in yi zina. Sahabbai suka hantare suka yi kansa, wannan Allah ya ce a kyale shi, ya zana masa kana so a yi da wance taka mahaifiyarsa, yarsa, yayarsa, kanwarsa, kowace yana cewa a'a. Ƙarshe manzo alaihi salam sai ya masa addu'a sai ya ce Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjahu. To kai ma sai ka rinka wannan addu'a, Allahumma ghfir li dhanbi wa hassin farji wa tahhir qalbi. To insha Allah idan ka ci gaba da wannan ana sa ran Allah zai baka kariya, kuma kai ta yi ba ta wucin gadi za ka yi ka daina ba. Abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ga da mu daidai din. Akwai bakin mu da suka kawo mana ziyara daga Bauchi da maki da waɗansu wanda sun zo ba mu sani ba, to muna addu'a yadda suka zo lafiya a cikin aminci, Allah subhanahu wataala ya mayar da su lafiya a cikin aminci. Allah ya ba su ladan wannan ziyara da suka kawo wa ƴan uwansu musulmi da kuma wannan babban majalisi namu. Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe, ka ba mu lafiya da zama lafiya, ka ba mu damana mai albarka. Allah gabata mu iyayenmu wanda suka rasu, wanda suke raye, Allah ka sa mu cika da imani. Matsalolin ƙasarmu Allah ka fi mu sani, Allah ka yaye mana garkuwa da mutane da wulaƙanta su da sace dukiyoyinsu da neman kuɗi da su, wannan musiba Allah kawo mana ƙarshenta. Fatara da yunwa da kunci da talauci da takura Allah ka yaye mana. Ya Allah ka gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu, wanda suke ra, Allah ka sa mu cika da imani. Shugabannin mutum daga mataki na ƙasa zuwa na sama Allah ka riko da hannayensu, ka azurta su da mashawarta na ƙwarai. Inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon ɗorawa, inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa. Ya Allah ka gafarta mana laifukanmu, ka sa muna daga cikin wanda kake yi wa rahama da gafara da 'yantawa daga wuta a cikin wannan wata mai albarka. ya Allah daidai din mu Allah ka ba mu lada kurakuran mu Allah ka yafe mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.